sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan shirin na ranar daren Juma'a 25 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan jihar Rivers sun tabbatar da kashe jami'an su guda uku da 'yan bindiga suka yi. Kada kungiyar mu yace Allah ta kaddamar da sabbin shugabanninta wanda aka zabe su a kwana-kwanan nan. Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga Jamhuriyar Kamaru akan aikin haɗin gwiwa da hukumar lafiyar ƙasar take yi tare da hukumar UNICEF na bada rigakafin coronavirus wanda Muhammad Awali ya shirya mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Kamaru din, to amma kafin nan ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Uganda ta rufe makarantu a duk fadin kasar a yau Juma'a domin daƙile yaduwar cutar Ebola. Duk da cewa ministar lafiya ta nana ta wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa sabbin masu kamuwa da cutar sun ragu, an sanar da umarnin rufe makarantun makonni biyu kafin ƙarshen zangon karatu a farkon wannan watan bayan mutuwar yara takwas sakamakon kamuwa da cutar mai saurin yaduwa. Sai dai a 'yan makonnin nan, adadin sabbin masu kamuwa da cutar da aka yi wa rajista a babban birnin kasar Kampala da kuma yankunan Mubendi da Kasanda ya ragu. Ministar lafiya Jane Ruth Aseng ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP. Ta ce babban nasarar da aka samu a wannan yaki da cutar Ebola a Uganda shine cewa al'ummomi sun fahimci cewa Ebola na kisa kuma ta kashe mutane. Kamfanin dillancin labaran Iran ya bada rahoton cewa Tehran ta yake da karin wata runduna ta musamman da za ta karfafa iyaka arewacin kasar da Iraki tare da dakile abin da ta ce kutsawa daga kungiyoyin adawa na Kurdawa. Kamfanin dillancin labaran kasar IRNA ya ambato babban hafsan sojin Iran ya ce an aike da karin dakaru zuwa yankin kan iyaka da arewacin kasar domin dakile kungiyoyin Kurdawa da kuma safarar makamai daga Iraki. Daidai kungiyoyin sun musanta kuma har yanzu Iran bata bayar da hujjojin da ke tabbatar da ikirarinta ba. Har ila yau Iraki ta dauki matakin tsara wani shiri da karfafa bangaranta na kan iyaka. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa yau watanni tara na mamayar Rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu kuma ba za su samu ba. Ya kara da cewa sojojin Ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan kasar. Ya kara da cewa 'yan Ukraine sun shirya kara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba. Mummunan mataki na watanni tara ya zo ne a lokacin da mafi yawan Ukraine har yanzu suna cikin duhu kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba sakamakon har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai kan gine-ginen fararen hula da suka kace wutar lantarki a duk fadin kasar a ranar 23 ga watan Nuwamba. Zelensky ya ce gaba ɗaya mu mun jure watanni tara na yaki kuma Rasha bata samu wata hanya ta karya mu ba kuma ba za ta samu ba. Ya ce dakarun Rasha na kai har-har akan birnin Kherson wanda sojojin mamayar suka yi watsi da shi a farkon watan nan, shine kadai babban birnin yankin da suka kama ya zuwa yanzu a cikin wannan mamayar. Yau Juma'a kasar Sin ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19, yayin da birane a duk fadin kasar ke aiwatar da matakai na hana barkewar cutar. Jiya Alhamis sabbin waɗanda suka kamu da COVID-19 na kasar sun kafa tarihi a kwana na biyu a jere, sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulle garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni biyu ana yi. Banda waɗanda suka kamu da suka shigo, sun ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu 32,695 a jiya Alhamis, inda 341 suke da alamun bayyanar cutar da kuma 29,654 da ba su da alamun cutar, wanda ya karu daga 31,144 a ranar Laraba. An samu ɓullar cutar da yawa kuma ta yi nisa, inda kudancin birnin Gwanjo da kudu maso yammacin Chongqing suka samu adadi mafi yawa duk da cewa an samu rahoton sabbin ɗaruruwan waɗanda suka kamu na kullum a birane kamar Chengdu, Jinan, Lanzhou, Xi'an da Wuhan. Adadin waɗanda suka kamu da kashi Jiajuan sannan kaso 4,397 a ranar Alhamis daga ranar Laraba. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko TANESCO ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni. Hukumomin kasar sun ce samar da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda dadewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki. Wasu yankuna na fuskantar sama da sa'o'i 9 a rana ba tare da wutar lantarki ba. Kamfanin samar da wutar lantarkin ya ce gibin wutar da ake fama da shi a kasar a kowace rana yana tsakanin megawatt 300 zuwa 350.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin bayani dangane da hallaka jami'anta guda uku da wasu 'yan bindiga suka yi a yankin, inda wato hallaka su kuma wato bayan hallaka sun kenan suka sace wani manajin darakta na wani kamfanin mai a yankin. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakwato ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan batu.
Wasu 'yan bindiga a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta sun buɗe wuta tare da bindige wasu jami'an tsaron 'yan sanda su uku da ke kare lafiyar wani babban jami'in kamfanin mai a jihar ta Rivers. Daga bisani kuma suka yi awon gaba da shi. Wani lamarin da ya faru ne a anguwar Rumukuru da ke karamar hukumar Obiabo a jihar ta Rivers. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta yi ƙarin haske kan abin da ya afku. SP Grace Orangi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce.
Yes, three policemen were shot. An investigation is ongoing to that process.
Tana cewa ne jami'an tsaronmu na 'yan sanda guda uku ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kuma nan take suka sace wani babban darabta na kamfanin mai a jihar ta Rivers. Kuma kawo yanzu muna ci gaba da gudanar da bincike tare da tabbatar da kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Ko da yake dai kawo yanzu ba mu kama kowa ba, to amma dai mun baza ɗimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Rivers domin ganin cewa mun kamo waɗanda suka yi wannan ta'asa, sannan kuma mu gurfanar da su a gaban kuli'a. Jihar Imo da ke makautaka da jihar Rivers, can ma tsaro ya taɓarɓare, inda al'ummomin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Imo ke ci gaba da bayyana zaman ɗarɗar da suka shiga dangane da taɓarɓarewar tsaro. Ga ma abin da suke cewa.
To shekaran jiya dai an kasa mutum uku, muna wurin binne su, sai labari ya zo aka ce an kasa mutum uku. To muka ce to kira zita-zita ne, kira wanda mun binne nan shi ne aka ce an kasa mutum uku. So sai da gaba da yamma kuma misalin karfe 7-8 na dare sai muka ce aka ce mutum uku ne wai cikin mota suke a cikin bosu suke a hanyar Akugwe. Aka cire su aka karkace su da yamma an kona gawansu an kona mota. To kasa-kasan dai ga yanar dai ba an daina ne ya zaɓe ba a daina kasa-kasan nan, amma jami'an tsaro kayan alhamdulillah gwamnati yana yi ya ƙoƙarin sa.
Masu sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Sunana Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad daga Jami'ar Abuja. Idan aka bar abu ya girmama zai kasance ya fi ƙarfin kowa. Su kansu jami'an tsaron ma ba su kira ba wanda aka sani da kare rayukan mutane. Idan aka wayi gari ana kashe su, kuma an kashe su babu wani abu da yake faruwa. Babu wani tanadi da aka yi na doka wanda zai ɗauki nauyin iyalansu yadda ya kamata ko kuma kuma haƙoƙinsu a biya yadda ya kamata. Wani ma sai ka ji suna ta kokawa cewa fa abin da ya kamata a basu ma ko wani ya danne ko an ki a bayar, har ma su kansu wasu su mutu saboda babu jigon gida da yake ɗaukar nauyinsu. To za a wayi gari, su kansu za su ɗauki doka a hannunsu, su jami'an tsaro, saɓani a kan cewa sai an basu umarni, tunda su suna da makami a hannunsu za su dinga amfani da wannan domin kare kansu, kuma a wannan yanayi har ma za a iya wuce iyaka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Abubakar Lamido Sokoto. An gudanar da taron kaddamar da sabbin shugabanni na kungiyar makiyaya ta Miyeti Allah da aka zaba bayan kammala wa'adi na tsofaffin shugabannin kungiyar na wa'adi na biyu a tsawon shekaru takwas karkashin Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru. Taron da ya gudana bayan duk da watsi da sakamakon zabe da ɗaya daga na kan gaba a 'yan takarar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya yi da yake cewa an tafka magudi. Hawa Umar na da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kungiyar Miyeti Allah Makban a takaice dai ita ce mafi girman kungiyoyin makiyaya a Najeriya, da zama karkashin Sultan din Sokoto da taimakon sarakunan Katsina Kano da Lami Dan Adamawa. Sabon shugaban kungiyar Baba Usman Gelzarma yayi alwashin sauya fasalin kungiyar ta hanyar ƙara shigar lamuran zamani da ilmantar da makiyaya dake dazuka ilimin boko. Gelzarma ya tabo batun samun hannun wasu matasan makiyaya cikin satar mutane da hakan ke kawo zulmi a yankin Arewa maso yamma, inda yace zai dau matakan magance kalubalen ta hanyar jawo gaggan masu hannu da fito da illar hanyar da suke kai.
Damuwa na rashin jawo su a jika, suna ganin kaman an ware su, an kyamace su, an bar su, babu tallafi, an kora su. Don haka suna ganin kaman wato su al'umma ma ba ta son su ne, tana walakanta su, bayan kuma an raba su da dukiyar su karfi daji. To wayannan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati, ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa. Dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wayannan abubuwan, mu samu shawarwari don mu dauki mataki na fito da matashin bahulatani makiyaye cikin wannan hali da ya samu kansa.
In za a tuna, azantawa ta musamman mai kalubalantar sabbin shugaban Sa'idu Mai Kano ya ce matukar aka rantsar da su zai garzaya kotu.
Kuma ina kira ga sarakuna wanda suke da ruwa a saki a Miyeti Allah, kar su mayar da abun nan ya zama title. Fulanin da suke daji ake ta kashe su, ake kashe dabbobinsu, aka siya ta su, su lura da wannan, a saya a yi zaɓe mai kyau a Miyeti Allah. Ni ina kira ko ban sake takara ba, to ina ba sarakunan nan shawara su nada komiti na mutane masu gaskiya, wanda kuma wannan komiti su za su rusa chairmanmin nan kaf na jihohi, domin nadin su akai a sake zaɓe daga grassroots. Wayannan kuma da suke delegate, wayansu ma ba sa jin fulatanci, wasu ma Hausawa ne suka dauko daga kudu, wasu ma kabilu ne daga kudu kai suka dauko aka ba delegate. Wato ba a taba ma zaben da bai da alkibla irin wannan ba. To abinda nake shiri kawai idan an rantsar da su da committee din da sarakunan da su zan maka su a kotu, sai a wanda kotu ta fitar da shi kuma, don ba zai yarda da wannan ba. Allah bashin daga nan kar in zama shugaban Miyeti Allah har abada, amma sai ayi gaskiya.
A halin yanzu dai baban Gelzarma na kira ga samun goyen bayan kowa, amma duk da haka ya musanta saba ka'ida a zaben.
Shi sarki Musulmi a matsayinsa na uban wannan kungiya, godiya da ya kawo tsari wanda ya tantance, kuma ya kawo tsari na zabe wanda aka yi sahihin zabe tsakani da Allah a fili, kowa yana gani, kuma aka tabbatar da wanda yake, kuma aka tabbatar da su wanda suka badi. To kaman da yanda nace mulki Allah ne yake ba da shi, farkon tafiyar da mulki na tukun dole zan yi kira ga su abokan takarana da muka tsaya zabe da su. Ba na ci zabe dan na fi su komai bane, a'a na ci zabe ne dan haka Allah ya nufa, kuma su ma sun fadi dan haka Allah ya nufa. Dade abun duka mu musulmai ne, kuma mun san mulki Allah ke ba da shi ga wanda ya so.
Hakika samun shugabanci mai karbuwa a Miyeti Allah na da muhimmanci wajen inganta lamuran kiwon shanu a Najeriya, da yaki da sashen fitinar satar mutane da fadan manoma da makiyaya. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa Umar da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Kula da ni ba be barri na ji dadi ba, uban na za yaron zamani be damu da shi ba, be kashi makaranta ba, aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da yayan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da ka baba ne, gani nan
Madalla a gaida na zayarin zamani da wannan waken. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan aikin haɗin gwiwa da hukumar lafiyar ƙasar Kamaru ke yi da UNICEF na bada rigakafin cutar coronavirus da Muhammad Awal Garba ya haɗa mana.
Hukumar lafiya a ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma OMS ta lafiya na duniya sun gudanar da allurar rigakafi karo na uku wanda ake gudanarwa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru akan cutar nan ta coronavirus wanda take addaban al'umman duniya baki ɗaya. Alhaji Habibu Inuwa ya yi daga cikin wanda ya karbi wannan allurar ta rigakafin ga abin da ya faɗa mini a yayin da ake zurmuka masa wannan allurar.
Na farko ɗaukan shi vaccine da na yi na farko ni da kaina da na ɗauka da na bayin tsamman zai mun aiki ba, ina tsamman ƙaryan turawa ne. Sai na ga cewa inda na yi sai na ji jikina ni ma kaina da aka kwana biyu uku. Sai na ji ɗan ƙananan mashakun da nake yi da waɗansu mura sai na ji sun bar ni, na ce a shi abin daidai ne maganan sunan haka ne yana aiki. To na biyu abokanai nan da ba su ɗauka ba da muke waɗansu harkokuna da su a kwanakin nan kowa yana kukan cewa mura. Suka je likita aka yi musu tasiri aka kama musu cewa suna da wannan ciwon. Sai na taso na ce to gwamma na yi na uku. To da yi na uku yau ana tafiya kwana uku. Wallahi Malam Awal atishawa da tari chas ya guje ni. Dama ne fama da wannan atishawa da tari wajen jeyi kamar shekara. Amma da ne rigakafin nan na uku chas ya gudu. Kaji dalilin himman da ya sa na je na yi na ukun nan. Amma ni kan na roƙon dukkan al'umma kan wanda wasu samu suka yi ba su je ko na farkon nan a fara musu su gwada su gani za su ga himmansa. Kaji dalilin da ya sa na yi na ukun nan.
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman a ɓangaren kiwon lafiya shi ma ga abin da ya ce.
Tambayan da kai ina da fa'ida domin abin da ya sa abin da mutane ba sa ganewa yanzu zancen korona nan har yanzu dai ba a gama da shi ba. Abu ciwo ne wanda dole ya ba wa kasashen Afrika wanda ba su da ƙarfi ya ba su tsoro domin ya tashi dawowa wajen zai dawo mana da ƙarfi. To shi isa kaga ita kungiyar kiwon lafiyar duniya bata ta ci gaba da tambayan cewa kasashen Afrika su ci gaba da yin wannan vaccine. Shi vaccine nan rigakafi ne domin ko za ta zo ta same mu ya zama na cewa mun yi rigakafi kuma ba zai zo mana yadda muka fara ganin ta a shauran kasashe ba. Don ka san ciwo ne wanda dole mu ji tsoronta. Mu Afrika ba mu da kayan aiki, ba mu da kayan kariya, ba mu da komai. To shi isa kaga kasashen mu kasan Afrika kuma mai kasan mu kasan Kamaru ya ce a yi kokari mutane su ciki wannan allurar rigakafi sabila da kariyan wannan cuta.
Shugaban kungiyar gudanar da allurar rigakafi na cutuka a ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗi da coronavirus din Alhaji Baba Mustapha shi ma ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda ake gudanar da allurar ta rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu ga sunan muna shi rigakafi ne na corona na uku. Wannan rigakafi na corona na uku domin cewa kasan Kamaru tun ga cewa dewa ba su yi ba to shi sa yanzu kuma dewa kuma su amince kuma suna zuwa ana yi musu wannan alluran din.
To amma wannan karo na uku ne.
Wannan karo na uku ne domin abin da ya sa domin na biyun nan ka san mutane dewa su sa siyasa a ciki domin to bangaren su sa Kamaru ta faɗi cewa gwamnatin kasan Kamaru tana ta kashe al'ummanta. Ya gwamnati ta kashe al'ummanta da wato da wa zai zauna. da kuma da ba mu yi ko shaki nan da yawa suka fahimta ko sai lalla waɗannan maganganun da yake nan maganganun siyasa ne kada sa siyasa ya bata kasa to shi sa da yawa kuma suka kawo suka tsita gara yanzu kan gara mun yi
to amma an ce akwai wani kurare da ake barawa na corona idan mutun ya alluran shin akwai kashin gaskiya wannan ko kuma
ba kudin da ake barawa wato tun da farko ne wannan suna kiran shi filet socio to wannan filet socio din domin wancan na farkon nan ka san dawa an zauna gida bai wani kasuwanci ba shi da wuce a tun da yake haka ne gara an tamake mutane talakawa kadan kadan to wani kudin din ma nawa ne jaka dare da 90 ne da 90 to cikin da kada bai sai na raba shi kashi uku yake yi a baka 45 na biyu kuma a baka 45 na kudin ne kuma yake baka gumiyan din gaba ɗayan
to yanzu an ba wa kowa da kowa wannan kudin a karo na uku nan ko kuma a kowa da wasu
a wannan karo kan ba mu kowa ba wannan karo kan ba mu kowa dala ba abin da yasa domin da koi wata kungiya ne tana taimakon filikoki yana saman cewa kungiyan corona ba kungiyan corona ba ne wannan kungiyan din daban suke na development ne wadannan
amma ana zargin ku cewa kaman kun kwanta akan wannan kudaden
a sam ba wani kwancin da kuka wannan kudin din ba mu ba sam kada wani cewa an kwanta kan kudin din a ba wannan kudin bane wannan wani sashi development da suke ba da kudi ma telecoki domin cewa taimake su
shugaban shiyoyi uku na kasar ta Kamaru shi ma ya min kalin bayani ga abin da yace a cikin wannan hirar da muka yi da shi
jimi malam jibrin barka dai
barka da
yawa gashi kuna ta wannan aiki na alura kan karo na uku kan maganar coronavirus
hakika
ya mutane suna karban wannan alurar
hakika mutane suna karba yanzu haka ma da kake min wannan tambayoyi daga gidan furs da nake duk ɗan cikin gidan kurkukun din suna ta yin alluran din na rigakafin don shi alluran rigakafi a ƙasan Kamaru ba wai a ƙasan Kamaru shi cuta yake ba mutanen da suke zuwa daga ƙasan waje suke zuwa ziyartar ƴan uwansu anan su suke saukowa da cutattakin din nan don nan da babu yanzu an samu mutane 55 da suke dauke da wannan cuta ta tikini
sabobi kenan
sabobi zuwan yan turai da suke zuwa hutu ziyara to anan ne
kasancewan an samu mutum sama da 55 wanda suke dauke da wannan cutar to ya kake ganin al'umma an da kuke bin gida-gida da kuma gidajen yaji domin gudanar da wannan allurar ba a yi muku wani korafi
ba korafi wadansu dai su ce su ne ga su yi dose normal ba da su yi ba wadansu kuma su ce su na farko kenan magon ma yi musu saboda rigakafi ne kar abin ya zo ya dauke su ba zato ba tsammani
to amma akwai wani kudade da aka ce an bayar akan wannan cuta ta corona shin yanzu ba kuna mika wannan kudade ne ko kuma
batun kudi ni ban taba jin batun kudi da aka bayar a raba ma jama'u ba sai tun da nake cikin wannan kungiya na shi vaccine a ƙasan Kamaru ba taba mika mun wani kudi a ce ku raba ma jama'u ba kudin da jama'u suke magana an mika a raba ba mu san daga ina fito ba don bai fita hannunmu ba mamu
to amma kana ganin wani allura kyauta kuke yi ko kuma ana biyan wadansu kuɗaɗe ne ga kuna karɓar kuɗaɗe a hannun talakawa
ba dala da ake karɓa a hannun talakawa taimako ne
Alhaji Aldanash ɗaya daga cikin 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ga abin da ya ce
wani abin na ƙasashenmu na Afirka ko kwance na ƙasar Kamaru ma tukuna a keɓance ma kan kawo ma Afirka gaba ɗaya wato yana kasancewa ne waɗansu allurori irin na rigakafi haka wato ba mu ake yi shi kamar kyauta tukuna koronar nan shi kai da cewa daga binciken da muka yi kai da cewa bayan ba mu shi kyauta da ko ni dan kudi kuma da ake karawa a kai kamar dai wato cutar din dama wani siyasa aka fara yi da shi da wannan cutar din akan cewa yanzu shi zama muna kamar dole ne wato duk wadannan alurorin da aka ba mu na rigakafin ya kasance ya kare a wani lokaci wato duk an soka sai kaga cewa kan lura aka ga irin soka wanda suke ma mutane sai su soka maka su dauki kuma shi dan kwalban din wanda da ruwan yake ciki sai su mayar a cikin posan shi kamar dai wato ana lissafi wato dai a takaice mu a siyasance mun ga cewa ba wai domin cutar corona na nan bane kuma wato wannan je kasance ma gaskiya al'amarin kenan wato ya fito wato ita cutar corona nan kamar kikkiro ta aka yi kawai ya bada baki wato a kira su a koto a tambaye su me kuka yi da wannan kudin yasa kuma kuka dauku
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla gaida Muhammad Awal Garba har yanzu dai ga Muhammad Awal Garba din da labaran wasanni
wasanni a takaice
Kasar Kamaru ta fara wasan cin kofin duniya da ake bugawa a kasan Katar karo na 22 wanda wasan ya zamto wa kasar Kamaru wani cikas na yadda kasar Switzerland ta maka wa klubin Indomitable Lions kwallo guda daya a ragata amma kocin kasar Jamhuriyar Kamaru Usman Bahana ya ce ba za mu bada kai boli hawa ba za mu dage mu ga cewa mun ci wasan mu na gaba domin ba karamin abu bane kuma mun zo neman inganta wasan mu ne da kuma yadda za mu yi mu ga cewa mun dauko kofin nan na duniya daya daga cikin masu shawon kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Sallau mun tattauna da shi a yayin da kasar Kamaru ta kammala wasanta da kasar Switzerland kuma kasar Kamaru ranar Litinin ne za ta buga da kasar Serbia wanda alani ake ganin cewar ko yan kwallon kafan za su cirewa kasar Kamaru gitse a wuta ga yadda hirar tamu ta kaya
to abinda zan iya fada muku game da tsanin Kamaru a wannan wasan kofin duniya shine yake kasancewa yau muka fara wasan kullu to kuma mun nuna dai cewa za mu iya yin wani abu domin saboda wasan da muka yau ya nuna mana cewa wanda muka saka a cikin wannan wasan sun nuna kwazo minti 40 na farkon da muka nuna muka yi wasa to mun din kokari mun tuna cewa za mu iya wani abu a lokaci na biyu ne zagayo kuma muka tsaya muka da shigowar mu kafin dai mu dace da wasan shi aka yi sauri aka saka mana video da muka dawo kuma kan kafafuwan mu shi kasance kuma muka nemi mu fance wannan bidin to abin bai haɗu ba lallai dai abin da zan yi faɗa muku zan iya sanar da ku abinda ba ku shina ba akan wannan sha'anin da aka fitar da shi promoting fitar da shi da aka yi wato ana shirin bulla za mu yi ran Litini saboda
da
kasan da Serbia za mu yi Allah da Serbia za mu yi to shi sa muka saka shi kuma mun ga kwazon da ya nuna mana to shi sa muka nemi mu adana shi saboda wasan da za mu yi da Serbia ran Litini kuma shine zakaran mu yau gaskiya yau shine zakara to shi sa ba mu so mu kasance cewa zakaran mu zai samu ni tangarda ran Litini sa muka cire shi da wuri muka aje shi
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
kasar Uganda ta rufe makarantu a duk fadin kasar a yau Juma'a domin dakile yaduwar cutar Ebola duk da cewa ministar lafiya ta nana ta kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa sabbin masu kamuwa da cutar sun ragu an sanar da umarnin rufe makarantun makonni biyu kafin karshen zangon karatu a farkon wannan watan bayan mutuwar yara takwas sakamakon kamuwa da cutar mai saurin yaduwa sai dai a ƴan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar da aka yi wa rajista a babban birnin kasar Kampala da kuma yankunan Mubendi da Kasanda ya ragu kamfanin dillancin labaran Iran ya bada rahoton cewa Tehran ta yake da karin wata runduna ta musamman da za ta karfafa iyaka arewacin kasar da Iraki tare da dakile abin da ta ce kutsawa daga kungiyoyin adawa na Kurdawa kamfanin dillancin labaran kasar IRNA ya ambato babban hafsan sojin Iran ya ce an aike da karin dakaru zuwa yankin kan iyaka da arewacin kasar domin dakile kungiyoyin Kurdawa da kuma safarar makamai daga Iraki
Kararo da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Sa'ida Hamdun wanda ita kuma ta hada kuma ta bada umarni. Baba Yakubu Makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC na ce muku fatan alkhairi. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.